الله عن سبيل الكريم وبارك السلام عليكم ورحمة الله. أكره نبي الذي
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك إخوانا أولا مسلاتي من البركة أولا يمتي نران الله دي يومنا 23 قوات السفر hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa birnin Madina. Yau muna shekara 1447, sannan a shekarar Turawa yau muna 17 ga watan 8 shekarar miladiya 2025. Muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya, muna nanatawa da ya sake ba mu dama a karo na biyu a garin biyu domin ƙara haɗuwa da waɗannan fuskoki masu albarka a wannan masallaci mai albarka a wannan gari mai albarka, domin tattauna abin da ya shafi addininmu na Musulunci, domin mu ƙara tunatar da juna abinda muka sani, mu sanar da juna abinda ba mu sani ba. Muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya mana wannan ni'ima, muna kuma fatan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana. Sannan muna godiya ga mai martaba sarki, sarkin wannan gari, sarkin biyu, wanda ya nuna karamci da dattako ya ba mu wannan ziyarar tamu da abinda aka yi yau a na buɗe makaranta muhimmanci, ya bar duk abinda yake ya je halarci buɗe makarantar marayu wadda ɗan uwanmu Alhaji Mustapha Imam ya gina. Muna yi masa godiya ƙwarai da gaske, muna kuma addu'ar Allah ya ƙara wa wannan masarauta tashi ɗaukaka. Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara masa lafiya da jinkiri mai amfani, Ubangiji ya yi masa jagoranci wajen ci gaba da jagorancin al'umma, da yi musu aiki da kuma yi musu tarbiya. Kamar yadda muke addu'a ga dukkan 'yan uwa waɗanda suka taimaka wajen ganin irin wannan haɗuwa ta samu, daga shi liman na wannan masallaci chief imam da sauran malamai wanda muka kasance tare da su tun jiya muna fatan Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi hidima da suke yi wa addinin musulunci suke yi wa al'umma musulmi a wannan gari Allah subhanahu wataala ya karba ya sa musu amizani kamar yadda muke addu'a ga dukkan wasu waɗanda suke ba da gudunmawa wajen ganin cewa al'ummar musulmi ta ci gaba da tsayuwa akan tafarki madaidaici tafarkin manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama suke ba da gudunmawa wajen ilmantar da al'umma da karantar da su da raya masallatai da alkinta su da kula da su ana gaya mun cewa daga cikin waɗanda suka ba da gudunmawa wajen gudanar da wannan masallaci akwai Alhaji Muhammad Indimi wanda muka saba da shi tun lokacin marigayi Sheikh Ja'far Mahmud Adam Allah ya ji kansa da rahama ya kasance yana tafsiri a masallacinsa a Maiduguri wannan Islamic Center wanda ya gina tare da babban masallaci wanda bayansa kuma na je na yi shekara hudu ina gabatar da tafsiri a wannan masallacin har zuwa dai lokacin da Allah subhanahu wataala ya nufa cewa tafsirin zai dawo Bauchi masallacin Gwallaga don haka muna masa addu'a shi ma bisa wannan kokari da yake yi Allah subhanahu wataala ya saka masa da alkhairi da dukkan waɗanda suke tare da shi suna ba shi kyakkyawar shawara wajen aiki na kwarai irin wannan muna muku godiya kuma da kuka ba da lokacinku domin ku saurari abin da za mu faɗa muku matashiyarmu ta yau ɗori ne akan matashiyar jiya jiya muna magana akan baiwar da Allah subhanahu wata'ala yi wa ɗan adam ta aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama a jiya mun ce tunda Allah ya yi duniya ɗan adam ba a taɓa yi masa wata kyauta da tagomashi da baiwa da ta kai aiko annabi sallallahu alaihi wasallam kowa sai da ya amfana da aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da mutum da aljan da dabba da tsuntsu duk wani abu da ka sani kai hatta mala'iku sai da suka amfana da aiko annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka rahmatsa bata takaita wato ga musulmi kadai ba rahmatsa ta game komai da komai shi yasa Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin bai ce lil mu'minina ba illa rahmatan lil alamin ba mai aiko ka ba sai dan ka zanto rahama ga duniya duka al alam kullu ma si wallah duk wani abin da ba Allah ba sura sha'ala to annabi sallallahu alaihi wasallam rahama ce aiko shi ga duk duniya annabi yana cewa ana rahmatun muhdat ne rahama ce da Allah ya yi kyautarta ga duniya gaba ɗaya to babban abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wanda ya yi fice ya yi fintinkau ya wuce sa'a ya wuce tsara a cikinsa shi ne magana tauhidi a jiya mun ɗan nuna yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya riƙa ba wa sahabbansa tarbiya ba a kan sha'anin tauhidi to ba taɓa aiko wani annabi da ya yi tsayuwar daka ya yi fafutuka ya yi gwagwarmaya a kan sha'anin tauhidi kamar manzon Allah ba duka annabawa Allah ya aiko su da tauhidi walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu allaha wajtanibu at-taghut duka annabawan da Allah ya aiko gabanin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin kowace al'umma sun yi kira ne zuwa ga a bauta wa Allah shi kadai a nisanci duk wani abu da ake bauta ba Allah ba ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun ce babu wani manzo da muka taba aiko shi kafin ka inji Allah yace face muna masa wahayi cewa babu wani abu bauta da gaskiya sai ni inji Allah don haka ku bauta mu to duk da cewa annabawan Allah gaba ɗaya sun yi kira zuwa ga tauhidi to amma annabi sallallahu alaihi wasallam shine limamin su shine jagaba shine jagora duk suna bayan sa yayi kira zuwa ga tauhidi a cikin dukkan lamuransa Allah subhanahu wa ta'ala yace masa qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikeen Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama kace ka gaya musu hadhihi sabili wannan ita ce hanyata ad'u ila Allah ina kira zuwa ga Allah ala basira a bisa hujja a bisa ilimi ana wa man ittaba'ani ni da waɗanda suka bi ni wa subhanallah kuma tsarki ya tabbata ga Allah wa ma ana minal mushrikeen ni bana daga cikin masu hada Allah da waje don haka wannan umarni ne Allah subhanahu wa ta'ala ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya gaya wa duniya yayi shaida ya faɗa kowa ya ji cewa hanya ta guda ɗaya ce ita ce hanyar Allah hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam guda ɗaya ce ita ce hanyar da za ta kai ka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala duk wata hanyar da za a ɗora ka a kanta to ba za ta kai ka ga Allah subhanahu wa ta'ala ba in dai ba hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam hanya ɗaya ce take kaiwa zuwa ga Allah ita ce hanyar manzon Allah duk wanda ya ɗora ka akan hanyarsa ba ta manzon Allah ba to ka sani za ta kai ka ne zuwa ga halaka ba za ta kai ka zuwa ga tsira ba za ta jefa ka ne zuwa ga halaka za ta jefa ka zuwa ga nadama da dana sani marar amfani qul hadhihi sabili wannan ita ce hanyata shine addinin da ya zo da shi shine alqur'ani da sunnar sallallahu alaihi wasallam ita ce hanyarsa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون الله يقول wannan ita ce hanya ta guda ɗaya don haka ku bi ta kada ku bi wasu hanyoyi kada ku bi wasu hanyoyi idan kuka bi wasu hanyoyi za ka raba ku da hanya ta don haka dukkan wani wanda ya bi wata hanya ba ta annabi sallallahu alaihi wasallama ba to ya rabu da hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ana yaudarar sa ana ce masa manzon Allah ake bi ƙarya ne musamman ma kuma a danganta shi da wani abu can daban ko a danganta shi da wani mutum can daban shi yasa musulmi mabiya annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka tsaya akan sunnarsa wanda annabi ya ce da mu idan aka samu saɓani aka yi wa addini kaca-kaca aka yi masa ayaga kowa ya koma gefe yana kira mutane zuwa ga hanyarsa annabi ya ce mu mu koma mu riƙe sunnarsa ba haka annabi ya ce muna ba mu riƙe sunnarsa alaikum bi sunnati shi yasa duk wanda ya shigo wannan tafiyar muke cewa a da shi ahlus sunna menene ya bi wannan umarni na annabi cewa in kun ga an yi saɓani wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce shehinsa ya fi na wani wannan ya ce shehinsa ya danna wuyan wani ya danna wuyan shehin wani wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza to kai kai tusiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa mimma zadani sharafan wa izza wa kittu bi akhmasi aba'u thuriyya دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا حكى ونباوة الله إنك فراري إنا تواشي أبن ديك آرى مسا جن إسا دي إزا دي توككا شي قرس دي كركشن فرار الله يا عبادي يجي شي ما باوة الله يا شي كتكو وانا كرا وانا يك آرى مسا توككا جي يكي كبر يتاك ثريا wannan tauraro da ƙoruruwa da can samariya je yake kamar ya taka shi da ƙafarsa saboda yadda yake jin girma Allah ya ce da shi ya ibadi ya ce wa an arsalta ahmada li nabiya kuma ka aiko min annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin annabi na saboda ka hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce guda ɗaya hanya ɗaya shine qul hadhihi sabili ad'u ila Allah annabi yace ina kira ne zuwa ga Allah. Annabi yana kira ne zuwa ga Allah, zuwa ga kadaita Allah subhanahu wata'ala da bauta, zuwa ga tabbatarwa Allah subhanahu wata'ala sifofinsa da sunayensa da kadaita shi cikin ayyukansa. Wannan shine tauhidi, ad'u ila Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallama ba yana kira bane zuwa ga kansa, a'a shi yana kira ne zuwa ga Allah, yana kira ne zuwa ga kadaita Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallama baya yi fushi dan an taba shi, shi sai dai ya fushi idan an taba dokar Allah ko an taba hurumin Ubangiji. Amma shi dan an yi masa baya fushi, baya ramuwa, baya cewa kanzin, amma lissan da kace zaka taba addinin Allah, to anan ne za a ga fushin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallama bai zo duniya don ya gina kansa ba, ko ya gina wata masarauta da ta fito kowa, ko don ya fi kowa kuɗi ya tara abin duniya, ko ya fi kowa mulki, ko ya fi kowa wata ɗaukaka. Duk ba wannan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa a gaba ba. Abin da ya sa a gaba shi ne Allah, kira zuwa ga Allah, zuwa ga kadaita Allah. Allah ne ya ce da shi, ka ce ad'u ila Allah, kuma ala basira, akan ilimi da hujja, ba da molanka ba, ba da tatsuniya ba, ba da jita-jita ba, a'a da hujja. Ya ce maka ga abin da Allah ya ce, ga abin da Allah yake so, ga abin da Allah yake umarni da shi, ga abin da Allah yake hanawa. Annabi sallallahu alaihi wasallama baya yin gaban kanshi akan sha'anin addini, yana tsayawa ne ya jira wahayi. Duk sanda aka yi masa tambayar da ba a yi masa wahayi a kanta ba, to yakan dakata sai an masa wahayi, sannan ya ce ga ansa. Da wannan shi ne umarnin da Allah ya bashi, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tasafa, ta tsaya kyam kamar yadda aka umarce ka. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam baya ƙetare haddin Ubangiji. Saboda haka da ilimi yake kira, da hujja yake kira, da abinda Allah subhanahu wata'ala ya saukar masa, da shi yake kiran mutane zuwa ga bautar Allah shi kadai. Sannan ya ce ana wa man ittaba'ani, ni da waɗanda suka bi ni. Don haka dukkan wani wanda yake mabiyin Annabi sallallahu alaihi wa sallama zai yi kira zuwa ga addinin Allah, to ya kira zuwa ga Allah. Kai ya kira mutane zuwa ga girmama shi, zuwa ga ganin darajarsa ko karamarsa ko wani matsayinsa ko wani abu da yake tunkaho da shi ko nasabarsa ko asalinsa. Kada ya zanto mai kira zuwa ga Allah yana kira ne zuwa ga gina kansa. In yi haka ya bar Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya bar hanyar ma'aiki. Ya kira mutane zuwa ga Allah, zanto abinda yake ƙoƙarin ɗora mutane a kansa shi ne tauhidi, kadaita Allah, su kadaita Allah, su bauta wa Allah, su kauce ma dukkan wani abin da ake bauta wa ba Allah. Sannan ya yi amfani da ilimi, al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نسبك للخلاف جهالة بين النبي وبين رأي سفيه إلي بيشيني كتي ألا ياتي النبي ياتي سيكما أبند صحابي سكي كانت وانا شيني إلي بي كتي ألا ياتي النبي ياتي كما أبند صحابي النبي سكر أيوة كانت كما يقول الله سبحانه وتعالى ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثم هكا دولني مؤمني ونزي يكرا زواج الله يكرا زواج للتافن الله يكرا هجة للتافن الله ده سنة النبي صلى الله عليه وسلم هما على سبيل المؤمنين hanya ta mumini su ne sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kada ya saki wannan turba. Wannan shi ne muke cewa ala fahmi salafis salih, salafus salih suna fara daga kan sahabban annabi, sahabban annabi abinda suka hadu akan sa, abinda suka yi ittifaki akan sa, abinda suka rayu akan sa na fahimtar addini. Na'am, sukan yi sabani a junan su, wannan idan sun yi sabani a junan su akan duba wanne ne yafi kusa da hujja da abinda Qur'ani da sunna suka zo da shi. Amma in suka tafi akan abu guda ɗaya ba su saba ba, ba a san wani abu na biyu ba, to baya halatta ka bi wani ka basu. In kai haka ka bi hanyar da ba ta mumini ba. Shi yasa da Allah ya ce was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar, sai ya ce wal-ladina taba'uhum bi ihsan. Allah ya yabi sahabbai waɗanda suka riga kowa karɓar addinin musulunci daga cikin mutanen Makka da mutanen Madina, sai ya ce da waɗanda suka bi su, da waɗanda suka bi su bi ihsanin da kyautatawa. Don haka duk wanda zai zama a cikin wannan tawaga, to sai ya bi wannan tawaga da Allah ya yaba. To wanda zai kira zuwa ga Allah, zuwa ga tauhidin Allah, ga kadaita Allah, zai yi ne bisa hujja, bisa Allah, bisa fadar Allah da fadar manzansa sallallahu alaihi wasallam. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Sannan sai ya tsarkake Ubangiji subhanallah, wa subhanallah tsarki ya tabbata da Allah. Ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkaka daga dukkan wata tawaya ko wani aibi ko wata nakasa ko wani gajiyawa. Duk wani abin da ka san tawaya ce, Ubangiji ya tsarkaka daga wannan. Don haka nan ya tsarkaka daga shirka, ya tsarkaka daga wani shariki, abokin tarayya, ko a danganta masa mata ko a danganta masa ɗa. Allah ya tsarkaka daga wannan. Cewa ma ana minal mushriki, ba na daga cikin masu shirka, ba na cikin masu shirka. To wannan shi ne unwani, wato matashiya na da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam. In ka so ka ce jigo na da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan kuma shi ne jigo na da'awar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da dukkan sauran mabiyansa. Tauhidi ne farko, sannan duka wani abu da zai biyo baya, biyo baya: sallah, azumi, zakka, hajji, sadaka, sada zumunci, amana, dukkan wani abu da ka sani zai biyo bayan tauhidi. Sai tauhidi ya tsaya, sannan sauran abubuwa da muke yi na ibada za su tsaya. Shi yasa ya zo cikin sahihul Bukhari da Muslim hadisin Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa, yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika Mu'az ibn Jabal zuwa Yaman, ya aika shi zuwa ƙasar Yaman. Sai ya ce innaka ta'ti qauman ahlal kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilayh an yuwahhidu Allah wa fi riwayatin shahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayatin ibadatu Allah falyakun awwala ma tad'uuhum ilayh an yuwahhidu Allah. Nabi ya tura Mu'az ibn Jabal zuwa Yaman, ya ce ya je ya kirawo mutanen Yaman zuwa ga musulunci. Ya ce farkon abin da za ka fara kiransu zuwa gare shi shi ne su kaɗaita Allah, ba shi ne tauhidi ba? Ya zanto shi ne farkon abin da za ka karantar da su, su kaɗaita Allah, an yi wahidullah. Shi ya sa ya zo a watar wayar shahadatu an la ilaha illallah. Ya zanto farkon abin da za ka kirawo su zuwa gare shi shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah. Yarda da cewa Allah shi kadai ne abin bauta, duk wani abu da za a bauta masa ba Allah ba ƙarya ne, ba gaskiya ba. A wata riwayar falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi ibadatullah, shine tauhidul ibada, a kadaita Allah da bauta, a kadaita Allah da bauta. Ya zanto dukkan wani abin da ake kusantar Allah da shi, to ba za a kusanci wani da wannan abin ba, ba za a kusanci wani abu da abin da Allah yake ake yi wa kashi kadai ba, ba za a yi ma wani sujjada ba, ba za a yi ma wani yanka ba, ba za a yi wa wani addu'a a roƙe shi kamar yadda ake roƙon Allah ba, ba za a nemi agajin wani akan abin da Allah kadai ke iya yinsa ba. Duk wani aiki, duk wata ibada, zanto Allah kadai ake yi wa ita shine an yuhilullah shine at-tauhid daga nan malamai suka samu kalmar at-tauhid an yuhilullah kadai ta Allah annabi ya gaya masa wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da mataimaka waɗanda suke taimaka masa a cikin sha'anin da'awarsa yakan tura su garuruwa a wannan lokacin ya tura Mu'az ibn Jabal da Abu Musa al-Ash'ari Abdullah ibn Qais al-Ash'ari waɗannan duka sahabbai ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin Abu Musa al-Ash'ari a lokacin Mu'az ibn Jabal matashi ne kamar ku dinnan ba wai babba bane matashi ne Mu'az ibn Jabal ya rasu bai cika shekara 40 ba saboda yana dan matashinsa annabi ya ce maza ka zo ka tafi Yaman da'awa kuma in ka je farkon abin da za ka karantar da su tauhidi annabi ya gaya masa suwa zai je ya samu ahlul kitab anan ana nufin yahudawa saboda yahudawa sun zauna a Yaman yahudanci ya shiga garin Yaman sun zauna a cikin garin Yaman tun lokacin tubba al-asghar suke cikin garin Yaman haka nan nasara sun samu shiga garin Yaman lokacin da daular habasha ta yi nasara a kan wannan ƙasa suka shigar da addinin nasaranci addinin kirista an san kissar ashabul fil abrahata wanda ya zo da giwa zai rushe ɗakin ka'aba Allah ya yi maganinsa kun ga nasara ne a wannan lokacin to amma daga baya a lokacin wani basarake da aka yi Saif ibn Ziyadin shi ne ya fatattaki nasara daga wannan yankin sai ya zanto saura ahlul kitabi saura yahudu saura ka malamai suka ce a nan yahudawa ake nufi ba nasaran babu su a lokacin sai in yahuda ba kaɗan ne annabi ya gaya masa cewa mutanen da za ka samu ba mutane ba ne jahilai fitik da ba su da kowane irin ilimi a'a suna da ilimin littafi yahudawa ne waɗanda sun karanta a taura sun karanta injila saboda haka ka san waɗanda za ka je ka samu ba mutane ba ne da za a yi wasa da lamarinsu sai an tsaya an gaya musu abin da hujja shi yasa duk wanda zai je yawa mutane wa'azi ko ya tunkare su to ya kamata ya san su wane ne tukunna ya fara sanin su wane ne saboda ya san wani shiri zai yi ya san wani irin shiri zai je musu da shi shin masu ilimi ne ba su da ilimi masu hankali ne a sakar wawaye ne sakar karu ne kuma ya suke da ya sani saboda ya san irin yadda zai fuskance su da irin yadda zai magana da su yan ƙauye ne wayayyu ne zai ya sani sai yasa annabi ya gaya masa ya ce za ka zo ka samu mutane ne ahlul kitab to ka san farkon abin da za ka kira su da shi shi ne zuwa ga tauhidi wanda yake nuna maka cewa ahlul kitabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same su sun sauka da kan tauhidi ba sa kan tauhidi ba sa kan addinin kadaita Allah duk da cewa annabawan da suka gabace annabi sallallahu alaihi wasallam duka da annabi Musa da sauran annabawan banu Isra'il duka suna kan tauhidi duk sun yi kira ne zuwa ga abautawa Allah subhanahu wataala shi kadai to amma daga baya waɗannan mutane sun karkace sun jirkita sun lalata littafin da Allah ya saukar ma annabawansu sun shigar da sha'anin shirka shi ya sa annabi ya ce a kirawo su zuwa ga tauhidi su ma sai ya ce fa'in a ta'uka li zalika fa akhbirhum anna Allah aftarada alaihim khamsa salawati fi kulli yawmin wa layla in suka yi maka da'a suka bi tauhidi to ka gaya musu kuma abu na biyu to Allah ya farlanta musu sallah biyar da za su riƙa yi a kullum dare ga yini da yini da daddare wato asuba a zahar la'asar magriba da isha'i kullum za su yi sallah biyar idan suka yi maka biyayya akan wannan to sai ka gaya musu cewa annallahu tarada alaihim zakata amwalihim tu'khadhu min aghnaihim wa turaddu ala fuqaraihim. In sun yadda sun yadda za su ci gaba da sallah, sun yadda da tauhidi, sun fahimci sallah, to sai ka gaya musu duk waɗanda suke da dukiya a cikin su ta kai zakka za su fitar da zakka su ba wa talakawansu. In sun maka yace sai annabi ya ce wa iyyaka wa kara'im amwalihim, kada ka je karɓar zakkar dukiyoyinsu, dabbobinsu ka zaɓe musu ƙosassu ka bar musu ramammu. Annabi ya hana shi, kar ka je karɓar zakka ka zaɓe ƙosassun dabbobinsu ka ce da su za ka karɓa a zakka, sauran ramammun ka bar musu. Sannan annabi ya ja kunnensa ce wa iyyaka wa da'watul mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab, ka shiga taitayinka, kada wanda ka aka zalunta yi maka addu'a, kada wanda ka zalunta yi maka addu'a, domin addu'ar ta ba ta da shamaki tsakaninka da Allah. To anan za mu ga cewa tauhidi shine farko. Shi yasa a wata ruwaya yace fa iza arafu zalika fa akhbirhum anna Allah farada alaihim khamsa salawat, idan suka san haka, idan suka samu wannan ilimin. Malamai suka ce wannan ruwaya da ta ce fa iza arafu zalika ita ma ruwaya ce tana cikin Sahih al-Bukhari. Idan suka san tauhidi to sai ka kaya musu sallah. Malamai suka ce ya nuna duk mutumin da bai san tauhidi ba jahili, duk wanda ba shi da tauhidi baya kadaita Allah, bai san tauhidi bai sai zai kadaita Allah ba, to jahili ne. Komai ilimin da yake tutiya da shi, duk irin ilimin da yake tutiya da shi, duk irin karatun da yake zaton yayi, in dai ba shi da tauhidi to jahili ne, jahili ne a wurin Allah. Shi yasa annabi ce fa iza arafu zalika, saboda haka sanin Allah da bauta masa shi kadai shine farkon wajibin da yake kan dukkan dan adam bayan ya mallaki hankalinsa. Shine abinda Allah ya halicci dan adam saboda shi. Dukkan mu nan Allah subhanahu wataala ya halicce mu ne saboda abu guda biyu, saboda mu san shi mu bauta masa. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لذلك الله يا أهل التسمي بقي يا أهل التكسى قتن قتنسو أكن كانس أمرن الله وهيك سوكا التي لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. Don ku san cewa Allah shi ne mai iko a kan komai, wa annallaha qad ahata bi kulli shay'in ilma, sannan kuma ilimin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kewaye komai. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi halitta saboda a san shi, sannan ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ban halicci aljanu da mutane ba sai don su bauta min. Idan ka haɗa wannan ayar da waccan ayar za ka fahimci cewa abu biyu nan su ne dalilin da ya sa Allah ya yi ta yi duk wata halitta ba. A dalilin sa Allah ya yi sama da ƙasa, a dalilin sa Allah ya halicci sama da ƙasa da abin da yake cikinsu. Na farko shine sanin Allah da sanin sifofinsa, shi wane ne da haƙoƙinsa. Sannan na biyu bauta masa, in ka san shi sannan sai ka bauta masa, ka tsarkake shi da bauta, ka tsantsanta bauta gare shi. Wannan ita ce hikimar halittar Allah subhanahu wa ta'ala da ya yi mu, ya yi kuma dukkan wata halittar da suke tattare da mu. Saboda haka ashe kaga farkon abin da yake wajibi a kanka shi ne ka san Allah, ka bauta masa, kuma duk inda ka je za ka yaɗa da'awar addinin Allah. To ka fara da karantawa da mutane tauhidi, kuma shi tauhidi ba a ƙare shi. Kada ka ce akwai lokacin da za a ce an gama yin tauhidi yanzu, babu karatunsa har mutuwa, har mutuwa kullum a yi ta karantawa, a yi ta yi ana nanatawa, saboda rayuwarka gaba ɗaya a cikinsa, gaba ɗaya rayuwarka a kansa. shi yasa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda zo cikin Sahih al-Bukhari hadisin Sahal ibn Sa'd radiyallahu ta'ala anhu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbansa la utiyanna ar-rayata gadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu Annabi ya ce wa sahabbansa suna zazzaune ya ce gobe goben nan a gobe goben nan zan danka tutar yaki a hannun wani mutum da yake san Allah yake san manzon Allah Allah da manzonsa suke san shi saboda haka ka ji fa sifar wanda Annabi zai danka wa tuta yace gobe in Allah ya kai mu gobe zan danka tuta a hannun wani mutum da yake san Allah yake san manzon Allah kuma Allah da manzonsa suke san shi wannan shi ne ƙarshe duk fafutukar da ake kenan ko ba ita ba ce a ce kana san Allah da manzonsa kuma Allah da manzonsa suna san ka in aka in ka samu wannan ai ka gama kuma me kake jira kuma ko yanzu ma a tafi kai yanzu da za a saukar da wani wahayi a ce kai din nan an yarda kai masoyin Allah da manzonsa ne kuma Allah yana san ka manzonsa yana san ka me za ka zauna kai za ka ci gaba da zama a biyu ai in mala'ika ne aka aiko maka shi za ka ce kai shige mu tafi shiga gaba mu tafi saboda kai ka samu lasisi shi kenan ka samu certificate ka karɓi katinka to Annabi ya ce goben nan zan miƙa tuta a hannun wani mutum Annabi ya masa shaida da kansa Annabi ne yake ba da shaida ya ce mutumin nan yana san Allah yana san manzon Allah Allah da manzonsa suna tashi duk wani wanda yake buɗe baki yana cewa yana san Allah yana san manzon Allah ai da awarsa ce ta baka zalika qauluhum bi afwahihim ko amma ya samu shaida daga Allah ko manzonsa ba shi shaida sai dai kyakkyawan fata a yi wa mutum kyakkyawan fata a yi masa kyakkyawan fata saboda an gan shi cewa a alamunsa a zahirinsa yana bin sunnar Annabi yana kwatanta duk abin da yana kiyaye dokokin Allah a ce eh wannan yana san Allah da manzonsa dukkan mumini ana masa wannan fatan amma ba wanda za a iya yankewa kat a ce haka yake har gurin Allah ba sani ba wanda ka sani baka san zuciya ba Allah shi ya san abin da yake cikin zuciya amma dai kana hukunci ne da zahiri to shi wannan Annabi ya riga ya ba da shaida a kansa saboda haka ya ce fa bata sahabatu ya dukuna lailatahu ayyuhum yuṭaha sahabai suka kwana suna tattaunawa kowa ji yake ko shi za a ba ko shi za a ba don kowa zai so a ce shi aka ba tutar duk inda ma za a tura shi a tura shi in ya ji ya karɓi tutar na ya gama samun certificate saboda haka kowa yana cewa ko ni ne ko ni ne kowa ya sa rai da haka gari na wayewa sai suka tsu wato suka ranka ya zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ce suka je suka suna jiran a kira su sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aina ali ina sayyidina ali ali a lokacin yana madina bai biyo su ba saboda yana ciwon ido sai aka ce da shi ai yana can ya take ainai yana fama da ciwon ido nan da nan suka aika wa sayyidina ali maza 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 ka zo kai taka tarifa ya zo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama shi ya yi masa addu'a nan take idansa ya warke kamar bai taɓa ciwo ba Annabi ya bashi tuta sayyidina ali ya ce uqatiluhum hatta yakunu mithlana in je ya rasulullahi in yaƙe su sai sun zama kamar mu wato sai sun musulunta النبي يتي ده شيء انفذ على رسلك فإذا نزلت بساحتهم فادعوهم إلى الإسلام ثم أخبرهم بما يجب عليهم فيه. ماذا لا يتي تفئة حنكني abun ba garaje bane ba gaggawa bane ba a zuwa kawai a auka wa mutane da fada yaki a ce an zo a su musulunta a annabi ce tafi a hankali idan ka sauka kasar su ka shiga garin su to ka kira su zuwa ga musulunci ka kira su zuwa ga musulunci shine ka kira su zuwa ga tauhidi ka kira su zuwa ga tauhidi saboda haka shine farkon abin da za a kira su shine shahadatu an la ilaha illallah. Sannan sai ya ce da su wa akhbiruhum bima yajibu alaihim min haqqillahi fi, sannan sai kuma ka karantar da su sauran abin da yake wajibi a kansu na haƙƙin Allah. Ash-shahid anan shine farkon abin da zai kira su da shi shine tauhidi, don haka tauhidi shine farko, komai yana bin bayan tauhidi. Duk wani abin da za a karantar da kai to a fara gaya maka tauhidi, wanda yake gaya maka tauhidi yake koya maka tauhidi shine masoyinka, wanda zai ce da kai ga haƙoƙin Allah ga kuma abinda Allah yake so daga wajenka ga abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya kira shirka ce gare shi, yinsa shirka ce, yinsa rushe tauhidi ne, to wannan shine masoyinka, wanda duk zai gaya maka tauhidi saboda shi yake gaya maka abin da sai da shi za ka tsira. Idan mutum yana da tauhidi ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala to wani ɗan aljanna ne, ko da ya aikata ba daidai ba, ko da ya saɓa wa Allah matuƙar ya mutu akan tauhidi, to ko da ya yi ratsi ya tafi wuta, wutar ba tashi ba ce za a dawo da shi aljanna, ita ce tashi. An kai shi wuta ne saboda a hora shi kan taurin kan da ya yi a nan da laifuffukansa, amma dai zai bar wa ‘yan wuta wutarsu zai da aljanna. Shi yasa Allah yana maganar kafirai yake cewa ula’ika ashabun nari hum fiha khalidun, saboda muminai ba su ne ashabu ba, su muminai ba za su rizurci wuta ba har abada, za su shige ta ne su fita. Amma kafirai wannan tasu ce, saboda haka za a bar musu da kayan za su ci gaba da zama a nan, amma mu'mini za su fita. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illa Allah wa annahu la ilaha illa Allah dakhala aljanna, wanda duk ya mutu yana sane da cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah, wato yana riƙe da kalmar shahada da ilimi ba da jahilci ba, da ilimi ce illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun, da ilimi ba a so ka riƙe kalmar shahada da jahilci ba sai maka amfani ba, kana cewa la ilaha illallah amma kana shirka, kana kiran wani Allah in ka zo faduwa, kana neman arziki a hannun wani Allah ba a gurin Allah ba, kana ganin wani Allah shi ne mai bayarwa, shi ne mai hanawa, shi ne mai azurtawa, shi ne mai talautawa, kana jin tsoron wani kamar yadda kake jin tsoron Allah ko fiye da yadda kake tsoron Allah, kana fata a wajen wani kamar yadda kake fata a wajen Allah, to in mutum ya mutu da wannan bai mutu da tauhidi ba, bai mutu da tauhidi ba, ko bai san la ilaha illallah da yake faɗa ba. Shi yasa Quraishawa da yake sun fahimci menene kalmar la ilaha illallah take nufi, kafiran Quraishawa yake larabawa ne sun fahimci kalmar la ilaha tana nufin babu wani abin da za a ɗauke shi a matsayin Allah a bauta mishi illallah, sai Allah kaɗai, saboda haka wannan yana nufin su kakkaɓe dukkan waɗanda suke bautawa, suna ganin kai za su yi tsani da su zuwa ga Allah, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, su kakkaɓe su ko su ce ha'ula shufa'una inda Allah, waɗannan su za su cece mu a wajen Allah, da su aje su sun fahimci haka, saboda larabawa ne, ko hatattun larabawa ne sun san me la ilaha illallah take musawara ka idza qila lahum la ilaha illallah yastaghfirun duk sanda aka ce ku zo ku ce la ilaha illallah sai su dora girman kai saboda sun san in suka fade ta yana nufin sun daina bauta mu sai Allah shi yasa da annabi yake su zo su yadda da la ilaha illallah suka ce aj'al al alihata ilahan wahida in hadha la shay'un wajah yanzu abun bauta ababan bauta zai mai da dan sai ya koma daya suka ce wannan abin da ba maki ba za mu yi ba amma da yake da yawa daga cikin waɗanda suke kiran kansu musulmi sun jahilci kalmar la ilaha illallah sai mutum yana cewa la ilaha illallah amma je makabarta wai yana roƙon wani wali ya dawo masa da wani nashi da ya bace ko ya bashi arziki ko ya bashi lafiya ko ya yi masa wata musibarsa a gaban wani kabari ba Allah ba ya bar Allah ya je yana roƙon wani wanda ya riga shi ya riga mu da gaskiya to wannan bai san la ilaha illallah ba bai san tauhidi ba don haka ayyukansa ba za su amfane shi ba ayyukanka za su amfane ka idan tauhidinka ya zama lafiyayye idan tauhidin mutum ya zama lafiyayye to nan ne ayyukansa za su amfane shi amma idan mutum ya mutu yana shirka to wannan Allah ba zai gafarta masa ba إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا الله بزي تبقى غافر تام وند زي شركا لشيبا بزي تبقى مسا غافر عما دو نزل من ذاك جوا الله لشي الله زي غافر تام كشي إن يقدامه ما بند شركا ويغفر ما دون ذلك duk abin da bai kai shirka ba Allah na iya gafarta maka shi shi yasa a hadithul qudsi yake cewa ibnu adam law ataitani bi qurabil ardi khataaya bi qurabil ardi khataaya thumma laqitani la tushrik bi shay'a laqituka bi qurabiha maghfira Allah ce ya kai dan adam da zaka zo min da cikin kasa cikin kasa ka zo da cikin ƙasa cikin duniya na laifuffuka sannan ka zo mun ba ka shirka ba ka haɗa kowa da ni a cikin haƙƙina to ni kuma zan zo maka da cikinta na gafara shine wa yakfiru ma duna zalika liman yasha Allah ce Allah yana gafarta abinda bai kai shirka ba ga wanda ya ga dama shi yasa dukkan musulmi da ya mutu a kan tauhidi ba a yanke masa hukunci da cewa ɗan wuta ne ko me yake aikatawa ko me yake ke aikatawa inda zai mutu a kan tauhidi ba ka da ikon ka ce ɗan wuta ne Allah na iya gafarta masa amma ka kuskura ka kuskura ka bar duniya da wani abu na shirka tare da kai to kuma babu wanda zai iya cece ka babu shi ba wani wanda zai cece ka in wani ma ya ce maka wai in ka bi shi ko in ka bi shehinsa ka je kai abin da ka ga dama zai cece ka wanda ya yaudara ka yake damfara ne dan damfara ne damfara da tafi kowace irin damfara kuma yana damfarar ka a cikin abin da ya fi komai girma a wajen shi ne tauhidin ka Allah cewa wa man yushrik billahi fa ka annama kharra min as-sama fa takhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq wanda dai ya shirka da Allah ku duba wani kwatance da ubangiji ya bamu wata sura wani hoto da Allah ya suranta mana yadda sha'anin shirka yake wa mutum fata-fata Allah ce wa yushrik billahi fa ka'annama kharra min as-sama kamar ya sun tubo ne daga kololuwar samaniya kololuwar samaniya ka dauka jirgi ya lulaka ya wuce gizagizai wani ya sun tubo daga kansa fa takhtafuhu at-tayr ba kyale shi ba sun tubowar ma tsuntsaye su fauce shi su ya galgala shi wani ya tafi da kafa wani ya tafi da ɗaya kafar wani ya tafi da hannu ɗaya wani ya tafi da hannu ɗaya wani ya cire wuya wani ya cire tumbi wani kowane tsuntsu ya fizga sai kace kace da shi wani kana jin zai yi wani ba zai rai ba shikenan ya tashi daga aiki ba wanda zai sa ran cewa wannan wai za a same shi a kai shi asibiti ya farfado wani tsuntsu ya yi gabas da kansa wani tsuntsun ya yi yamma da kafarsa wani ya tafi da cikinsa to wace asibiti za ka yi shi ina ma za ka same shi sun ka caccala shi sun ya galgala shi to Allah yake cewa in mutum ya mutu yana shirka kamar wanda ya tuntumo ne tsuntsaye suka masa haka aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq ko kuma iska guguwa bayan ya sauko da ya fado wata guguwa kuma ta fige shi ta jefa shi cikin wani rami mai zurfin gaske wato kamar ya fado daga sama kuma ya wuce wata rijiya mai gaba duhu to ya za ka same shi ya rijiya ya kakkare ya babballe ko ka har haɗo shi sai dai a kawo buhu kuma ka zuba a ciki ba zai ɗauku ba ma to nan dan Ubangiji ya nuna maka cewa ita shirka gaba ɗaya take rushe ɗan adam gaba ɗaya take gamawa da shi shi yasa a wani gurin Allah ce innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar وما للظالمين من أنصار إنه من يشرك بالله للي وند دي يحد الله دواني يي شركة فقد حرم الله عليه الجنة الله يحرم تامس الجنة تشيد الجنة ففو يا حرم تامس الجنة كما بعد أن تطيب ومأواه النار متى ترسع تني وتاه sannan Allah ya bayyana ya tsaya cewa malin zalimin min ansar duk wanda suka mutu suna shirka babu wanda zai taimaka musu babu shi kada ya sare zai samu ceton wani annabi ko wani mala'ika ko wani salihi ba wanda zai ba malin zalimin min ansar waɗannan azzalimai su ne wanda suka mutu suna shirka inna shirka la zulmun azim wanda ya mutu yana irin wannan zalunci to babu wanda zai cece shi ranar gobe kiyama to ashe kaga babu gatan da ya kai a sanar da kai tauhidi a kuma gargaɗe ka ga barin shirka shi yasa karantarwa ta sunna ta ɗauki wannan abin da muhimmanci duk inda za ka ga dandazon sunna ana karatu to za ka ga akwai maganar tauhidi ko tafsiri ake ana shigar da tauhidi ayoyin da suke alƙur'ani duk kira ne zuwa ga tauhidi gaba ɗaya alƙur'ani Allah ya saukar da shi ko dai kira zuwa ga tauhidi ko kuma gargaɗi a kan abinda zai warware tauhidi ya rusa tauhidi ko kuma labaran annabawa waɗanda su ne limaman tauhidi da su da gwagwarmayar da suka yi da al'ummominsu a kan sha'anin tauhidi ko bayanin irin azabar da Allah ya saukarwa waɗanda suka saba ma wannan tauhidi na al'ummomin da suka gabata Allah ya halaka su ko maganar sakamako na wanda ya mutu a kan tauhidi gidan aljanna ko sakamakon wanda ya mutu baya da tauhidi gidan wuta ko magana a kan haƙoƙin da za su cika tauhidin to haka alƙur'ani gaba ɗaya ka gaya mu menene bai da alaƙa da tauhidi a cikin alƙur'ani babu shi shi yasa ahlus sunna karatunsu cike yake tafsirinsu cike yake da tauhidi 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 kadaita Allah kadaita Allah a bar dukkan wani abin da yake shiyanci tauhidi duk abin da yake shiyanci shirka kuma ba za ka yi wa mutane gata ba sai kana gaya musu tafasil din shirka abu kaza shirka ne abu kaza ma shirka ne abu kaza ma shirka ne to sai wani ya fishi ya ce kana ce wa mutane mu shirkai saboda Allah yanzu sai a bar mutane su halaka su zama wancan kamar wancan da ya tuntubo daga sama ko ya fado cikin rijiya mai gaba dubu saboda kawai za ka kakkaje haushi to ka je ka mutu ba za a bar mutane cikin su fada cikin abin da Allah yake gargadi a kansa ba. Allah ne yake gargadi a kan wannan. Ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun azim. Luqmanul Hakim shi yake gaya wa ɗansa, ya kai ɗana kada ka yi shirka da Allah, kada ka kuskura ka yi shirka. Shi ke na ɗansa sai ya fushi ya ce an ce masa mushriki. Annabi ya ce wa ma ana min al-mushriki. Saboda haka ana gaya maka tafasil ne, abu kaza Annabi ya ce shirka ne, abu kaza Annabi ya ce shirka ne, abu kaza Annabi ya ce ba to shirka ne, dan ka guje shi ka samu tsira. Akwai gatan da ya kai wannan. Amma wani sai ya ce ana raba kai, ana kawo rarrabuwa, ana ce wa mutane mushrikai. Wa aka ce mushriki? Ahlus Sunna ba zai dubi kawai ya ce da kai mushriki, haka kawai ce maka mushriki. Ko mutum yana yin shirkar inda jahilci yake, ba za ka dube shi ka nuna shi ka ce wani kai mushriki, a'a. Sai dai a gaya masa abu kaza da kake yi shirka ne, ka bari. Kaji abin da Annabi yake cewa, sai la tahliku bi abaikum fa man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Kada ku yi rantsuwa da iyayenku, ku rantse da Allah. Man kana halifan falyahlif billah, wanda zai rantsuwa yi da Allah shi kaɗai. Kakkai rantsuwa da kwarankwasa, kakkai rantsuwa da arado, kakkai rantsuwa da wani Ka'aba ko wani Annabi, ka rantse da Allah. Shi kenan sai ya fushi ya ce ka ce masa mushriki saboda Allah. Kada ka yi riya a cikin ayyukanka, riya shirka ce. Kada ka sa layu wai kai kana neman kariya ko tsari. Nabi na cewa inna ruqa wa tama'im wa tawila shirku. Saboda haka ka guji dukkan abin da Annabi ya ce shirka ne, don ka samu tsira ranar gobe kiyama. Saboda haka tauhidi shi ne farko, kuma duk mai da'awa zuwa a kan hanyar Annabi sallallahu alaihi wasallama, wannan ita ce hanyarsa, wannan ita ce hanyarsa. Shi yasa za ka ga cewa Ahlus Sunna da suka yarda cewa za su bi hanyar Annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda Allah ya ce qul hadhihi sabili, to suna da'awarsu a kan tauhidi. Ko me yake karantar da kai dan Ahlus Sunna? Ko bari wa bi baka bashi koya maka, sai ya sa maka tauhidi. Ba zai gama ma karatu bai tuso maka tauhidi ba. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya raya mu akan wannan hanya ta manzo sallallahu alaihi wasallama, ya karɓi rayukan mu akan ta, ya tashe mu a cikin inuwar annabawa da manzanni da salihai. Allah subhanahu wa ta'ala ya bada lada. Sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Guda daya. Allah na cewa anna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun. Al-ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam al-umma ce daya. Kuma Annabi sallallahu alaihi kuma Allah subhanahu wata'ala ya umarci al-umma da su dunkule akan tafiya guda daya, tafiyar Al-Qur'ani da Sunna. Allah ce wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الله تقولك إجير الله كنك من إجير الله كبعدين كدا قل الربا كدا قل الربو كزما أبو داع. هكذا الله سبحانه وتعالى يكتا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. كدا كزمو kamar waɗanda suka rarrabu suka sassaɓa wa junansu bayan hujjoji bayyananu sun zo musu. Haka nan Allah yana cewa innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shiya'an lasta minhum fi shay. Waɗanda suka yayyaga addinin suka zama ƙungiya ƙungiya, Allah ya ce wa annabinsa ba ruwanka da su. Wannan aya tana da ban tsoro, tana da ban tsoro a cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ba ruwanka da su. Ko me kake yi aka ce Annabi ba ruwan shi da kai? Ai, ka shiga uku, wallahi ka shiga uku. Haɗuwar kai alkhairi ne, haɗuwa alkhairi ne, rarrabuwa kuma sharri ne. Abdullahi dan Mas'ud yana cewa al khilafu shar, rarrabuwa da sassaba wa juna sharri, kamar yadda haduwar kai da fahimtar juna yake alkhairi. Babu alkhairi ko kadan a cikin rarrabuwa, musamman ma ga mutanen da suke da'awa iri daya, suke kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da kadaita shi da bauta, suke kira zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama da kadaita shi da biyayya ta kururuwa, da bin sunnarsa, da tsayawa a kanta, da aiki wajen rayar sunnarsa da yakar bid'a. Mutanen da suke aiki irin wannan bai kamata su rarrabu ba. Manufarsu guda ɗaya ce, inda suka nufa ɗaya ne, alƙibla ɗaya suka nufa, abu ɗaya suke yi wa fafutuka shi ne neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala. Dan me za su bar shaitan ya shiga tsakaninsu har ya raba kansu? Shaitan shi ne mai samun nasara a cikin irin wannan yanayi. Ya samu abin da yake so. Idan har muminai za su rarrabu, to shi shaitan ya samu gurin shiga ya kawo musu cikas. Babu abin da yake raunana al'umma kamar jayayya a junanta da saɓani. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum, Allah ce kada ku riƙa jayayya kuna rigingimu a tsakaninku, fatafshalu sai ku yi rauni, wa tadhhaba rihukum kuma kwarjininku ya tafi, kwarjininku zai tafi. Yana daga cikin abin da Allah ya jarrabi al'umma musamman mabiya sunna da shi na sha'anin rarrabuwa, rarrabuwa kuma akan wasu abubuwa da ba su taka karatun karya ba, ko maganar shugabanci, ko maganar kuɗi, ko maganar wane ne, wanda wannan kuma ba komai ba ne a cikin wato girman al'amarin da suke kai. Idan yardar Allah muke nema, zai sa waɗansu abubuwa ƙanana za su raba mu. Ba haramun ba ne idan muka rarraba aiki ko muka yi ƙungiyoyi daban-daban waɗanda za su yi aiki ɗaya, mu haɗu mu taimaka wa juna, wannan ba haramun ba ne. Kamar a cikin gari ɗaya ne a samu ƙungiyar manoma, a samu ƙungiyar 'yan kasuwa, a samu ƙungiyar kowa ya yi aiki a wani ɓangare da yake ganin zai iya ba da gudunmawa a nan, babu laifi. A lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai al-muhajirun da wannan sunan ake kira su, akwai al-ansar da wannan sunan ake kira su, amma wannan bai zama dalilin da zai sa a yi fada a junansu ba, ko kowa ya rika jin cewa wancan ba dan uwansa ba ne. Annabi da ya zo dan uwantaka ma ya kulla tsakanin al-muhajirun wal ansar, kuma ayoyi in suka sauka ayyabi al-muhajirun ayyabi al-ansar, wannan suna baya bambanta abin nan. Kamar karatu ne a ce wannan ya karanta tafsiri ya kware a cikinsa, wannan ya karanta fiqh ya kware a cikinsa, wannan ya karanta usuluddin ya kware a cikinsa, wannan ya karanta arabiya ya kware a cikin, wannan duka takamul za su zama, za su cika junansu ne, za su samu takamul ne a junansu. Amma ba za a yi kungiyar 'yan tafsiri ba, suna fada da kungiyar 'yan hadisi, kun san mutum wannan, ko a ce kungiyar 'yan fiqhu suna faɗa da ungiyar nan, wannan duk ba za a same shi cikin duniyar masu hankali ba. Tunda ilimi ya samu, ake samun fuqaha, ake samun muhaddisu, za ka samu littafai tabaqatul fuqaha, za ka samu tabaqatul muhaddisi, za ka samu tabaqatul lughawiyyin wan nuhat, duk suna nan littafai ne, kowanne an cika shi da sunayen waɗanda suka yi fice a wannan ɓangaren, wannan ba shi zai sa a samu saɓani ba. Mutum ɗaya sai ka samu sunan shi a nan, ka samu sunan shi a nan, ka samu sunan shi a nan, ya iya wannan, ya iya wannan, ya iya wannan, kuma ko ina an sa sunan shi, kuma ba wanda zai ibin da shi. Saboda haka dan an samu ƙungiyoyi daban-daban, waɗannan ƙungiyoyin suna aiki, waɗannan ba suna aiki, waɗannan suna aiki, wannan ba shi zai sa kuma ya faɗa ba. Sai ka duba abin da kai ba ka yi, ɗan uwanka yake kai ba masa, ko ka taimaka masa a kai, shi ma ya duba abin da kake ba ya taimaka maka a kai. Haka aka sani, haka aka sani. Amma ya zama na mun yi wa addinin musulunci a yaga, innal ladina farraqu dinahum, mun yi wa addinin a yaga, mu katacce lashi, kowa yana ganin kullu hizbin bima ladayhim farihun, kowa nashi yake alfahari da shi yana zuga nasa, wannan ba musulunci bane, ba musulunci bane. Saboda haka kai aiki a inda Allah subhanahu wataala ya saki ka samu kanka a ciki, kai aiki dan Allah, kai addu'a kullun irin yadda annabi Isa alaihi salam waj'alni mubarakan aina ma kunt, Allah ka sanya in zanto mai albarka a duk inda na tsinci kaina, ka zamo mai albarka a duk inda ka tsinci kanka, mai albarka mai amfani ga al'umma. Amma kar ka zamo mai tashin tashina mai tada fitina, wani akan shugabanci ya yarda duk wato a fasa kowa ya rasa, irin tabare din nan, tabare irin yadda 'yan siyasa suke yi, in ba zai ci zaɓe ba kawai to tabare. A musulunci za ka ce musulunci tabare? Saboda haka inda duk ka samu kanka sai maka musulunci a nan, wannan shi ne musulunci. Amma rarrabuwa wannan babu abinda take karawa sai rauni, kamar da wannan salata da za ufa tafshalu wa tadhhabu rihukum, ko rijinunku ne zai tafi, kuma shedan ne zai farin ciki da wannan. Allah ya tsare mu. Wannan tuhuma ce, tuhuma ce, a tuhuma ba ta tabbata dan wani ya faɗa. Law yu'tan nas bid'awahum ladda'a aqwamur rijala dima'a rijali wa amwalahum. Saboda haka ba da zarar mutum ya yi da'awa ya ce kaza ba kuma sai zama kaza din, ni ba a nan nake da zaune, wannan shi ne karin zuwa na farko. Ka zo ka ce mun ba su damu da karantar da aƙida ba, in yadda kuma ba zai yi, in yadda haka da sauri ba za ka ce ban ce ƙarya ba, amma dai ni ba zan gamsu ba. Saboda duk inda da'awar sunna take, to abu na farko da za a yi ta nanatawa ko me ake yi maka, zai yiwu ya sa bulugul maram, zai yi sa riyadu salihin, amma a cikin wannan karantarwar baya maganar aqida, yana magana. Saboda haka a daina saurin tuhuma. Amma ina kyautata zaton inda ba aqida, ba karanta aqida, wallahi ba ku taru ba. Na ji daɗi da ka tunatar da ni. Ai, wannan kiran ba ta an yi roƙo, ba ta an roƙe ni ba, ni na san wahalar da na sha. Kuma na san wahalar da zan kuma sha gobe in zan tafi. Saboda haka gaskiya akwai abin takaici, akwai abin takaici, wallahi duk wanda ya biyo wannan hanyar. Ni dai tunda Allah ya yi ni, tunda Allah ya halicce ni, ban taɓa bin mummunar hanya irin wannan ba. A ce wannan ku saurara ma, a saurara. Ni ina ba da labarin abinda na sani ne, ta yi wani ya bi wacce ta fi ta muni, amma ni dai nake gaya maka ni kaina. Kuma wallahi abin takaici ne, wallahi duk wanda ya biyo wannan hanyar ba zai yi tsammanin zai zo ta da gari irin wannan ba. Gari mai kyau, mai tsafta, mai addini. gari mai arziki wallahi ba wanda zai ce wainan zai billo wani ma sai tsammani ko san bisa zai shiga to gaskiya muna kira ga dukkan waɗanda alhakin wannan aikin hanyar yake kansu wallahi duk mutumin da ya wuce wannan hanyar duk wahalar da ya sha zunubi yana wuyansu duk wani wanda ya sha wahala akan hanyar nan wallahi suna ɗaukan kamashi wallahi suna ɗaukan kamashi ko tuntuɓe mutum ya faɗa nan hanyar ko tayarsa ta fashe ko ya jigata ko ya rashin lafiya dan uwa da ya biyo nan ba zan faɗi sunan shi ba sai da ya jinya wallahi ga mai ci sai da ya jinya dan haka a ji tsoron Allah muna kira ga federal government da state government da yan majalisu kai har yan boko da suke dan garin yan boko ne akwai an ce mun akwai yan boko professor shi da yawa sai sa ba za ku yi ta babatu ba ba za su yi ta surutu ba za su yi tarbuce ba muna kira su gaggauta ceto haƙƙin al'umma a gyara mana titunan nan wannan shi zai sa rayuwar wannan yanki ta ƙara haɓaka al'umma su samu sauƙin zirga-zirga ka duba ka ga yadda ake zirga-zirgar kayan abinci da muka biyo hanyar wata kasuwa tana ci kayan abinci ne kawai ake fitowa da shi daga nan ana fita da shi to a ce akwai kyakkyawar hanya abinda za a shigo da shi da abinda za a fita da shi duk ƙasar ce za ta amfana muna fatan Allah subhanahu wataala zai sa su ji wannan kira kuma cikin gaggawa su zo su yi wannan aiki da zato tafiya ta gaba da zan yi in zo nan ba zan sha wahala ba.